daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za iya kuma kama mu ta yanar gizon mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Inda yau ma 27 ga watan Maris na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan bangar siyasa. Musamman ma yin la'akari da zabukan da suka gabata, ko me masana ke cewa game da illar bangar siyasa?
Gaskiya mummunan abu ne sosai, kuma ba ma fatar a ci gaba da irin wannan, kuma muna jawo hankalin duk wanda suke shugabanci a yanzu, har daga shugaban kasa, gwamnoni, yan majalisu, da na sitar da na jihohi da na kasa gaba daya, lalle a dauki matakin da za a hana wa'ina al'amuran gaba daya.
Sha'anin bangar siyasan nan babban kalubale ne ga cigaban matasa a kasar mu ta Najeriya. Abin ya bani mamaki wannan karan da gaske. Irin tashin hankulan da aka samu a wasu jihohi kamar Bauchi, Benue, Plateau, musamman ma a Kano, abin alawadai ne. Shi yasa yau wakilin mu na sashen Hausa, Nasir Alhikaya, ya tattauna mana da masana akan wannan batu.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce me kuke tunani, me yasa wasu matasa suka amince aka yi amfani da su wajen bangar siyasa a zaben da ya gabata? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Balkisu Tahiru Ibrahim, inda ta ce, assalamu alaikum, jahilci, zaman banza da rashin sanin illar hakan.
Sai Mujahid Aliyu Abubakar, inda ya ce jahilci da kuma basu miyagun kwayoyi.
Daga nan kuma sai amsar Awwal Gali Awwal, inda ya ce rashin ilimi, sana'a, talauci da sauransu.
Sai Aminu Musa Ahmad, inda ya ce jahilci babbar cuta.
Sai amsar Shehu Ibrahim, inda ya ce rashin sanin ciwon kai.
Sai Bodmas Musa, inda ya ce Allah ya shirye mu da bangar siyasa, amin.
To sai kuma amsar mu na gaba daga wurin Umar Faruk Abubakar, inda ya ce rashin ilimi da tarbiyya shine kawai.
Sai amsa daga Ibrahim Iro Madoke Kikura, Allah ya sa na faɗa daidai, inda ya ce yau da gobe talauci ne da rashin aikin yi kawai.
To amsa na gaba kuma ta fito daga wurin Sani Adamu Gamji, inda ya ce rashin aikin yi ne babban dalilin da kuma karancin ilimi da son zuciya.
Sai Aliyu Aminu Umar, inda ya ce karancin ilimi da kuma illar shaye-shaye.
Sai amsar Aizad Hadeja, inda ya ce jahilcin na rayuwar yau da gobe shine ya sanya su haka. Galibin waɗanda suka yi hakan dama rayuwarsu ba mai amfanar da al'umma bace.
Sai Raihan Zunnurain, inda ya ce talauci kawai.
Sai amsar Tasiu Aminu Bebeji, Allah na faɗi sunan nan daidai, inda ya ce rashin sanin ciwon kai da kuma sakacin gwamnati na rashin samar musu aikin yi.
Sai amsar Usaini Muhammad, inda ya ce rashin sani abin da ya kamata da kuma talauci shine kawai.
To sai kuma amsar Abdul Aziz Muhammad, inda ya ce rashin aikin yi
rashin imani da rashin adalcin shugabanni da rashin tarbiyyar su matasan kansu. Sai daga Rabi'u M. Yusuf, inda ya ce rashin ilimi ne da jahilci da kwayoyi. To sai kuma amsar Aliyu Abdullahi, inda ya ce rashin aikin yi ne kawai da kuma rashin kishin ƙasa. Sai Hamza Aliyu Yana, inda ya ce jahilci ne kawai da kuma tsabar talauci. Sai kuma amsar mu na gaba daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce rashin ilimi da rashin aikin yi, domin dai duk wanda ke da ilimi kuma yake da aikin yi to ba zai taba yarda ya shiga cikin aikata wannan aika-aikan ba. Sai Sama'ila Idris Sale, inda ya ce kwadayin naira 1,000 ne kawai. Sai kuma amsar Tanimu Inuwa, inda ya ce assalamu yau da gobe, talauci da rashin aikin yi shine ummul aba'isin shigar matasa harkar bangan siyasa. Sai amsar mu daga Adam Aliyu Tela Gurum daga jihar Filato, inda ya ce to a gaskiya ana wa tunanin abin da yake sawa matasa suke mika kansu da ake amfani da su wajen bangar siyasa. Amsar ita ce rashin abin yi, wato zaman banza, zaman kashe wando tare da jahilci, domin ba za ka taba ganin wanda yake da digiri cikin yan bangar siyasa ba. To amsa mu na ƙarshe a yau kuma ta fito daga wurin Sadiq Ismail, inda ya ce saboda Buhari ya musu ƙaryar zai ba su aikin yi, amma daga baya ya hana su, ya ce musu malalatu kuma. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya da Abubakar Gurawa tare da Aliyu Waziri.
Ina tare da barista Abubakar Gurawa, wanda ya shayin sharhi kan lamura da suka shafi na shari'a da kuma lamura ma dai na siyasa din. Sai kuma comrade Aliyu Waziri, wanda dan gwagwarmaya ne, wanda shi ma zai taimaka mana wajen wannan sharhi. Da farko bari mu fara da comrade. Comrade, me zaka ce, ka duba ina jin ka zagare ka ga yadda ka gudanar da wannan zabe, me zaka ce kan wannan matsala ta bangar siyasa da ta saki kunno kai sosai yanzu?
To alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ga Allah da yasa aka yi zabe aka gama na shugaban kasa da na gwamnoni. Da farko dai zaben da aka yi na shugaban kasa an yi zabe ne mai kyau, mai tsafta, mai sauki, amma da aka zo na gwamnoni sai muka ga abu ya canza. Wannan yana nuna kiri-kiri mutanen da suke shugabancin state su suke daure gindin a rinka yin banga ta siyasa. Kamar a misali jihar Gombe akwai Kalare, jihar Kano akwai ƴan bangan, jihar Bauchi akwai ƴan Koram, da wasu manya da suke amfana da wannan tafiya. Gaskiya wannan mummunan al'amari ne.
Ya Ribas ma akwai wasu ƴan ta'adda.
To jihar Ribas akwai su, dama Ribas abin da ya shafi wannan abubuwan an san su ba su da tsafta a siyasance kamar yadda ake a cikin arewacin Najeriya. Amma wannan wani siyasa ce wadda take kawo mana illa da mishkila da ci gaban matasa a Najeriya. Gaskiya mummunan abu ne sosai, kuma ba ma fatar a ci gaba da irin wannan, kuma muna jawo hankalin duk wanda suke shugabanci a yanzu, har daga shugaban ƙasa, gwamnoni, ƴan majalisu da na state da na jihohi da na ƙasa gaba ɗaya, lalle a ɗauki matakin da za a hana wa'ina al'amuran gaba ɗaya don bangar siyasa ya dawo. Ina jin wani hira da Najatu Dattawa Najama Ahmad ta yi a Kano, take cewa bangar siyasa ya sa aka kashe mata mijinta, ya sa take gwagwarmaya, har izuwa yau take wannan gwagwarmaya. Wannan babban illa ne a matasanmu da muke fama da su a Najeriya a yanzu. Kuma su ta bangaren matasar ma ana amfani da su a biya su kuɗi a kashe wani ko a cutar da wani ko a shakwaya ko a wani abubuwa da sauransu, amma waɗanda suke haifar musu da waɗannan abubuwan baka ganin ƴaƴansu a wannan gurin, baka ganin ƴaƴansu suna aikatar da wannan al'amarin, kuma baka ganin suna yi.
Wato ma nayi wannan abin ya faru aka biya su naira 500,000 kuma 1,000 nawa ne, so ka kashe wani shikenan ƴan siyasa sun ci sun hau kujerun su sai su manta da matasan. Barista Kurawa, kafin mu duba lamarin a shari'ance, shin a ina ma kai zaben gwamna ne?
Na yi zaben gwamna a jihar Kano.
Ba mu labari ida tana cikin jihohin da muke san, ya kaga yadda muke samun labari daga nan Abuja yadda aka samu banga wannan zaben da aka gudana?
Wato gaskiyar magana, wato zabe na farko da aka yi na gwamna sati biyu kenan da suka gabata, an yi shi kusan in ce ba tare da an samu wata matsala ba. An yi zabe lami lafiya, mutane sun fita sun jefa ƙuri'unsu, sun kuma zaɓi jam'iyyun da suke so. Amma kuma zaben da aka zo aka sake yi na kamar ƙarashe kenan da aka ƙarasa wancan da aka fara shekaran jiya kenan, zan ce ko ranar Asabar din nan da ta wuce, gaskiya ya zo da matsaloli, kuma matsalolin sun zo ne sakamakon ra'ayoyi na 'yan siyasa da
kuma wancan din ma cikin dalilan da aka bar aka dakatar da wancan zaben. Ai akwai tashin hankali,
akwai tashin hankali, amma bai kai irin wannan ba, domin tashin hankalin da ya faru a wancan zaben dan kankani ne, tunda guraren da tashin hankalin ya faru ba su wuce kayar gasu ba, ba kuma ba mu ji labarin inda aka ce an kashe wani ba, ba mu ga bidiyo ko wani hoto da nuna wani an masa mummunan rauni ba. Kawai abinda muka ji labari, an samu labarin akwai ɗan tashin hankula a gurare kaɗan-kaɗan haka, wanda kuma jami'an tsaro sun sha ƙarfin al'amarin. Amma a wannan karan sai ya zamanto kamar jami'an tsaron ko bacci suke yi, ko kuwa sun nuna halin ko hankula ne, suna kallo aka ga kashe mutane, ana ji musu munanan raunuka, ga hotuna nan, ga videos nan, abu ya yi munana, ya yi munana, ya yi munana, munin da gaskiyar magana sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Comrade Ali Waziri, wannan lamari za mu iya cewa kusan 2015 kamar ba a samu irin waɗannan abubuwa da suka kai ga kashe-kashe, duk da zaben yayi zafi, karo na farko ma da za a ce demokradiyya ta ba wa dama, ko kuma in ce adawa ta taɓa cin zaɓe kina a Najeriya daga 2015, har ana cewa in Allah ya kai mu 2019 zaben masu yafi inganci, amma ga waɗannan abubuwa suna dawa, me hakan ke nuna wa demokradiyya ne?
Wajen abin da yake faruwa, kaga 2015 mutanen da suka jagoranci ainihin gudanar da zaɓe a Najeriya, gaskiya mafi yawancinsu sun gudanar da zaɓe ne tsakani da Allah, kuma sun kafe duk wani mataki da kake tunani za a dauka a 2015 a sanye mutanen nan su gudanar da zaɓe irin son zuciyar wannan gwamnatin sun kiyada da shi. An yi zaɓe na tsakani da Allah, an kuma tsaya an yi abu. Watan abinda ya zo kuma 2019 yanzu da wannan zaben ya zo, sai abin ya canza. Waɗanda suke cikin kan kujera ba su yi mutane adalci ba, shi kansa shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari ya ce duk mutanen da ba su yi muku adalci ba kar ku zaɓe su, musamman ma gwamnoni, domin shi ai adalcin ya sa mutane suka fito suka ba shi ƙuri'a 100% a ko'ina na yankin Najeriya. A inda ma bai samu ƙuri'a ba 2015 ya samu a wannan karan. Amma kaga abin da yake faruwa a gwamnonin nan, ba su da adalci, ba su yi mutane abin da ya cancanta ba, kuma sun tabbatar in aka bari aka yi gudanar da zaɓe yadda ake so, tabbas za su faɗi zaɓe, tabbas za su kai ƙasa. Saboda tsakani da Allah, gwamnoni su ne ƙashin bayan tattalin arzikin Najeriya. Duk gwamnan da bai masu state ɗinsa aiki ba, bai kuma tura zuwa ƙananan hukumomi an yi musu aiki ba, wallahi dole a shiga cikin halin haula'i, dole a tsinci kai cikin talauci, dole a rasa aikin yi, dole a rasa inda za a saka kai. Tsakani da Allah, magana ta gaskiya, 2015 zaben ya fi tsafta, ya fi kuma ba da abin da mutane suke nema. 2019 kuma an saka son zuciya da kuma son in ci gaba da zarcewa, bayan kuma ban kyautata mu al'umma ba. Muna tunanin APC ta ce canji. Canji idan mutum bai kyautata ba, kawai ya fita ya ba mutane guri, ko a cikin gidansu ma mun sha faɗin cewa su yi canji, ko a cikin jam'iyyarsu. So amma za ka gani abin da yake faruwa a Zamfara yanzu in ka kalla, ba canji ba ne wannan, a san zuciya ne ƙarara. Mutane ga abin da suke so, kuma wani ɗaya mutum ɗaya ya kafe ya ci, ai sai abin da yake so za a yi.
Saboda wannan wani abu ne daban, tunda kusan zan iya cewa ai an yi zaɓe a jihar. Ko ina ji watakila ban sani ba, ban je jihar Zamfara ba.
Duk abin da yake faruwa a Zamfara yanzu duk sakamakonsa siyasa ce. Yanzu abin da aka yi a Kano zai iya leading ɗin abin da yake faruwa a Zamfara. Abin da aka yi a Benue zai iya leading ɗin abin da yake faruwa a Zamfara. Abin da aka yi a Biriba zai iya leading ɗin abin da yake faruwa a Zamfara. Ka san daga ranar
da. Me kike nufi da kalmar leading?
Yau abin da nake nufi zai iya jawo ya haifar da matsalar da aka samu a Zamfara. Abin da aka yi a Kano zai haifar da matsalar da aka samu a Zamfara, zai haifar da matsalar da aka samu a Rivers. So saboda dalilai da dama ya haifar da matsaloli da ba hanyar da ya cancanta ba. Mai girma janar Muhammadu Buhari mutum ne nagari, mai kima, mai sanin ya kamata, na tabbatar ba zai taba kiran ko Ganduje ko jami'in tsaro ko police ko IG ya ce je ka Kano ka kashe mutane ba, ba zai yi ba.
Wato Barisa Abubakar Kura, bari mu dawo ta bangaren shari'a. Shin ita dokar Najeriya mai ta tanada ne ga ranar zabe kawai? Wasu matasa su ɗau makamai su watakila har da ma kawo kashe-kashe da satar akwatuna, mai doka ta faɗa ne a yi musu.
To gaskiyar magana a bisa ta duk da dai cewa a baya shugaban ƙasa ya ɗan tauna aya saboda tsakuwa ake cewa saboda aya ta ji tsoro akan maganar harkar satar akwatuna da rikicin zaɓuka gaba ɗaya. Amma a dokance abin da shi doka ta tanada, shi kundin dokokin Najeriya na ɓangaren ayyukan zaɓe ya yi tanadin cewa duk wanda aka samu da laifin ɗaukar akwatu, ko ko a ya shiga cikin wani rikita-rikita na zaɓe, kowane laifi akwai yanayin hukuncin da aka yi masa. Amma kamar maganar satar auƙatu, na san cewa akwai doka da ta tana cewa duk wanda aka samu donar laifi a kai shi kotu, aka yi bincike, aka tabbatar ya aikata shi, to lallai ya kamata akalla a daure shi tsawon shekara biyu. Yawa, idan kuma wani laifi ne daban, kaga shi ma akwai tanadin da doka ta yi, akwai election violence. In kun misali aka samu mutum, kaga ya kashe mutum a harkar zabe ne, kaga wannan maganar mata tashi daga kan aikin zabe, an zo kuma laifin kisan kai ne, wanda kuma kowa ya san hukuncin laifin kisan kai a dokar Najeriya.
Dumi za mu yi fata yanzu tunda a cikin ma waɗannan zababbuka an samu waɗanda yanzu haka suna lahira.
To, gaskiyar magana, fatan mu guda ɗaya shine ƴan siyasa ba daidai bane suna ɗaukan siyasa kamar wani abu na wayi ko a mutu.
Ba shawara nake nufi ba, tunda an samu irin wannan watakila ko waɗanda za su yi kira a zakulo waɗanda suka yi waɗannan kashe-kashen domin a hukunta su.
Ai, wajibin hukuma ne, wajibi ne akan duk hukumomin da alhakin wannan yara ta yi abinsa da su tabbatar cewa sun binciko waɗanda suka aikata. To, rayukan mutane za su tafi a banza ne? Ko ko za a ciwo mutane ciwo a ji musu munanan raunuka, kuma shikenan ya zama cewa wanda suka ci musu ciwon kawai sun ci wofi kenan, kamar yadda ake cewa wai wani ya ci banza. Misali, ai ba daidai bane a ce mutane sun yi laifi ba a yi bincike an tabbatar da waye ya aikata laifin ba. Ba daidai bane mutane sun aikata munanan barna irin wannan a ce kawai an bar su shikenan maganar ta wuce an tura ta karkashin carpet ba. Ya zama wajibi akan hukumomin 'yan sanda, jami'an tsaron Najeriya, da duk wani mai ruwa da tsaki a harkar bincike da shari'a su tabbatar cewa an binciko wanda suka aikata laifuka, musamman lokacin zaɓen da zai gabata a jihar Kano, domin a hukunta waɗanda suke wannan.
Wato, banda jihar Kano, muna taɓo sauran yankuna inda aka samu irin waɗannan matsaloli. Comrade Aliyu Waziri, yawanci in abu ya faru kamar siyasa ne ko wajen zabe, sai a ce kamar mutuwar kaka ne kawai, ko kuma in ce magana ta riga ya ta wuce da an sanar da sakamako wanda ya je ya mutu kwanansa sun kare, in ma yankin arewa ne a ce kawai shi kenan, ko Allah ya isa, ko Allah ya ji kansa da rahama.
Ka san so min wannan al'amari gaskiya ba ma san wa kanmu adalci gaskiya tsakani da Allah, saboda in ka kalli kasashen waje, idan aka ce mutum ɗaya ya mutu saboda mutum ɗaya, kwanan nan ina kallon wani ya je ya bude wuta ya kashe musulmai da yawa, duk da prime minister na ba musulma bane, amma irin yadda ta nuna ta jajirce.
Kana maganar New Zealand.
To, mu a nan a Africa, ba ma a Nigeria kaɗai ba, a Africa gaba ɗaya, idan ka zo kai banna aka kashe wani ko sanadiyar ka da sauransu, ba ka bar kujeranka ba. Domin kai za ka iya ma in gizo wannan ɓannan ta ƙarƙashin ƙasa don ka ci gaba da mintayin ɗan kujerarka. To, tsakani da Allah, idan ba mu canza halayenmu ba, ba mu canza aƙidunmu ba, mu canza tunaninmu ba, da mu da mu ake mulka ɗin, da wanda suke mulkanmu, da kuma wanda suke fitowa su yi zaɓa, tsakani da Allah, za mu ci gaba da zama a inda muke, kuma ba ci gaba.
Banda bautar zuciya da ke halakarwa, abin hawa na ya zarci na hawan kowa. Rigar sakawa ta zarce ta jikin kowa, gami da takalma sun fi na kafar kowa. Dangi agogo na ya fice na gunkowa, daidai da zobe na ya fi hasashen kowa, hata da biro na alkalam na zannawa.
To, madalla, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe, shirin matasa. Bari mu koma ga tattaunawar wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya da Abubakar Gurawa tare da Aliyu Waziri domin jin abin da dokar ƙasa ta tanadar wa 'yan bangar siyasa.
Barista Abubakar Gurawa, wannan siyasa da ya kamata siyasa a tsarin doka ta zama ko a mutu ko a yare, mutum in ya ga dama yana iya zabar ya yi irin wannan siyasa, cewa duk yadda za a yi ko ma me zai faru sai ya ci zabe.
A wannan ba daidai ba ne, domin idan ka duba mu fara daga kundin tsarin mulkin Najeriya, shine ya ba wa duk ɗan Najeriya damar zaɓi, ka zaɓi abin da ranka yake so. Kana da freedom of expression, kana da freedom of kaza, ga sunan sashi ga chapter na 4 na kundin tsarin mulkin Najeriya, ya ba ka cikakkiyar dama a matsayinka na ɗan ƙasa ka zaɓi abin da kake so. To, wane ne ya isa a ƙasar ya zo ya ce dole sai abin da kake so zai yi? Tunda dokar kasar da wadda da ita kowa yake alfahari, duk wanda za a rantsar akan gwamnati za a rantsar da shi ne akan zai kare dokokin kasa. To, the same doka da yake da ya rantsuwa akan zai kare ta, ita ce ta baka damar ka zaɓa abin da kake so. To, dan me mutum zai ci dole sai ka zaɓa abin da kake so?
Akwai wata loga da aka bullo da ita cewa duk yadda za a yi gara ka ci zaɓe in ya so a gamu a kotu. Don haka, duk abin da mutum ya yi kawai shi kenan a je kotu, sai mutum ya ɗauki ƙwararrun lauyoyi, san manya-manyan lauyoyi, sai a je kawai a yi ta shari'a.
Wannan magana ce ta masu karancin ilimi. Don mutumin da ilimi wadace shi, ai ba zai ce wai lallai ya ci zaɓe ba kawai a haɗa a kotu.
ai ya kamata ka duba in ka ci zaben nan wasu za ka mulka ne ba al'umma bane to al'umman da kai kake so ka mulka su kuma ba kai suke so ka mulke su ba me ye fa'idar ka zo ka duro kanka akan su dole sai ka yi musu mulki ai ba haka ake yi ba a duk inda ka je a duniya democracy wai aka ce is a government of the people for the people and by the people to ana nufin wai ita demokradiyya
kenan fasara wannan da
ita demokradiyya nan wai ma'ana kenan gwamnati ce wadda aka yi ta dan mutane saboda mutane kuma dan ci gaban su misali to idan misali kai ka zo ka ce lalle lalle ba kai jama'a suke so ba amma kai kanka kake so kana son dole sai kai mulki to wa zaka mulka al'umma ba kai suke so ba amma ka zo kana yi kana bata lokacinka ne babu wani abu da zaka yi ka burge su
comrade ina da wata tambaya da nake son ma ko shin ya ake a samu yan bangar siyasa ne wata ina yan siyasa suke samun mutane da suke sa su su yi wannan bangar misali in bayan siyasa za ga babu wasu yawan irin waɗannan yan bangar sai lokacin siyasa kaga an je gari an rurrusa alamun wata jam'iyya ko kuma ma yi mutum aje har ma cikin gidansa ma a sassara mutane kai har dabbobi ma yana zuwa ga kashe su kawai aje an je shara
ka san matsalar san duniya ne a tsakani da Allah in ka duba ka kalla kafin zabe zaka ga ba wannan ba yan bangar siyasa amma saboda sun san mutane dan naira 500 ma ka ba mutum sai je kashe wani sai je jiman ciwo so sai su create wannan abin saboda ya zama na kariya a gare su don ba za su yi hayan police ko soja ko dan sanda ko civil defense ce zo ku yi mana banga ba amma mutanen da suka jawo su a jikin su dama mutanen suna cikin talauci suna cikin kunci kuma shi yasa gwamnonin suka kiwa mutane aiki in banda rashin imani a ce mutun ya shi wata 8 tara ba salary to ta yaya za a samu sauki kaga yan kungila sun yi aiki a state ba a biya su kudaden ba duk irin wayannan abubuwan ya haifar da matsanancin talauci a cikin al'umma shi yasa zaka ga mutane suna haihuwan al'umma ba yadda za su yi su yi rike su sannan kuma a karke al'umman da aka haifa din sai a maida su kuma su zama yan banga ana biyan su naira 500 1,200 daga karke sai kaga sun haifar suna zuwa suna kashe su saruwan don ba su da mafadi amma da mafadi ai ana jawo hankalin mutane su daina banga saboda bangan nan da suke yi ba abu ne alkhairi ba kuma abu ne wanda zai taimaka wa kasar mu da ci gaban matasan da suke hali muke fama da su yanzu a Najeriya
to comrade kana so ka ce da ƴaƴan talakawa ne ke yin banga
mafi yawanci ƴaƴan talakawa ne 90% ƴaƴan talakawa ne ba za ka taba yanzu shi in an ce za ka taba ganin dan gwamna ƴaƴan yi banga da shi ka taba ganin dan commissioner an yi banga da shi ka taba ganin dan chairman an yi banga da shi dukkan su wayannan mutanen da sun samu dama su kwashe ayansu su kai su waje su yi karatu a waje su gama su dawo su ci gaba da mulkin ku su kuma inna ƴaƴan da ba su da gata a ba su naira 500 1,200 a sa su je su hada su kashe wancan su tama da wancan hankali su yi bangan dan su samu abin da suke so in suka samu kuma sun watsar da su yanzu ba an yi siyasar an gama ba wanda aka faɗa ya ci zabe wanda kuma bai ci zabe ba amma wanda aka sanya su bangar har nan da shekara 4 ba za a sake neman su ba sai nan da shekara 3.5 zuwa shekara 4 sannan a sake neman su a sake wannan abin nan nasu a basu shi yasa tuntuni muke kira da matasan Najeriya gaba daya wai za musulmi kake ko kristan ko kabilan wani irin yare kake ka bar maganan banga kai kokari ka nemi naka na kanka don ka tashi daga hannun mutanen da suke mulkanka suke kuma muka mulkin mulkawa a karkashin shugabancin su ba turawa bane su bakake ne irin ka kuma daga cikin jinsun ku suka fito amma kuma suna muku mulkin mulkawa
Barista Abubakar Kurawa za mu duba abinda doka ce ta nabi kamar yadda kwamrar yake faɗa wasu ƙila ma kuɗaɗen da ake bayarwa har matasan nan su je su yi kisa ba sa fin naira 500 naira 1,000 a dai tsari kamar ma na diya irin na musulunci diyan rai ina jin fiye da miliyan 60 ne mutum zai ina ga 50 da wani bai kai 60 ba to amma a dokokin Najeriya yanzu in ka kashe rai akwai maganar diya ne ko kuma in an kama mutum da wannan laifin shi ma shi kenan za a iya yanke masa hukuncin kisa ne
to in har an kama ka kasan shi a dokar Najeriya kisa iri biyu ne akwai kisa na ganganci akwai kuma kisa na kuskure
shi ne ake kira manslaughter
da kuma murder misali so idan misali mutum ya yi kisa irin na ganganci ne to ai hukuncinsa kisa ne
kawai a je ko a rataye shi ko a bude masa wuta
a hangin dai a rataye shi dai yawwa amma yanzu an ne na fayarin su kuma ayyukan sojoji kenan yawwa so ko dai a kashe ka ko kuma idan an kama ka da a laifi na kisa ne bisa kuskure to wannan za a iya yanke maka hukunci daga shekara 7 shekara 10 shekara ya danganta da yanayin irin laifin da ka aikata da irin yanayin defense din da ka samu da kariyar da ka samu kenan da ta ce duk da ka bayyana wa kotu wanda suka gamsar da kotu cewa ya lallai ganganci kai akwai kisan ma da zaka iya yi in ya tabbata cewa lallai ganganci ne ko a kuskure ne ko a lallai dole ce saka wannan kisan za ka iya sakin gama ka duk
to bari sai haka ne a iya lamuranka na shari'a da ka lura da su misali akwai inda aka taba samun mutum da laifin ya yi kisa a Najeriya aka yanke masa hukuncin kisa aka zatar in ba yan fashi da makami ba
to gaskiyar magana ka san wato shi hukuncin kisa in ka ce yankewa wani abu ne daban zartarwa ma wani abu ne daban za a iya yanke maka hukunci yanzu idan ka je prison din mu gasu nan ko kwanan bayan mun je mun danyi bistin prison a Kano gidan yari kenan na samu mutumin da na Kurmawa na samu mutumin da an yanke masa hukuncin kisa shekara 11 kenan har yanzu yana zauna
yana rayi
yana nan a zauna a ciki ba a zartar ba so zartarwa daban ita kota aikin ta yanke ne in alkali ya ce wani na kama ka da laifi ka kashe wani saboda haka tsarin doka na bangare kaza da kaza ya yanke maka hukuncin kisa saboda haka na yanke maka aje a kashe ka to in har lokacin da zaka yi a filin wannan shari'a ya wuce lokaka kara kiran ya wuce to ya kamata a zartar maka da hukuncin kisa amma a dokar Najeriya makuntan Najeriya masu madafan iko sai ga ban san me yasa suke jan kafa a irin wannan al'amura ba sai ga mutun ya an yanke masa hukuncin kisa shekara 10 shekara 7 shekara 3 shekara 4 ina nan a zauna gidan yari ba ai masa komai ba
ya zama hukuncin daurin rai da rai kenan wata kila ma in gwamnati ya zagaye wata rana sai ya ce ya yafe masa to a ƙarshe comrade wani shawari zaka bawar daga jami'an tsaro zuwa su gwamnatoci da muke da su a Najeriya don lokacin sai ga ana ma bangar ga jami'ai kaman na tsaro ma suna kallo ko ma ba sa yin wani abu akai
to babban dai abu dai duk inda ka ga rikici kowane iri ne sansomin sa daga wannan bangar yake farawa duk ranan da aka tashi tashin hankali kuma jami'an tsaro sun zura ido ko walau police ko soja ko yan sanda ba tare da sun dauki hukunci sun dauki mataki akan mutumin da haifar da wannan al'amura ba to daga ƙarke zai leading din mu daga cikin wata rigimar da ba za mu iya fitar da kanmu ba ina kira ga jami'an tsaron Najeriya ga shi kansa mai girma Muhammadu Buhari shugaban kasar mu yanzu ya ce next level in ka ce next level kowa ya san da kiki bai zuwa next level to yanzu Allah ya kawo shi next level don Allah don annabi amfani da wannan damar ye fadin kwallon kidan a kadan ake ce musa ka fadi wannan wanda duk yayi bai daidai ba dan Allah a hukunta shi ko ina ne shi ko waye shi don Allah don annabi a hukunta shi domin shine kawai mafita ga Najeriya shine mafita ga yayan mu shine mafita ga kannun mu shine mafita da abin da muke producing a gaba don haka ina kira ga jami'an tsaron Najeriya duk wanda aka ba shi dama aka ce shuduke mun guri kaza ba wai ana jiran sai shugaban kasa ya zo a ce kai kaza bane kai abin da ya cancanta domin kai abin da ya cancanta ba shugaban kasa za a yaba kai za a yaba maka so ina duka ina jawo hankali sannan kuma ina kira ga su kansu wanda suke yin daban wanda ake ba su naira 500,000, 200,000, 300,000 da sauransu su rinka duba baya in sun yi daban yanzu su duba yan daban da suka yi baya menene suka yi achieving me suka yi nasara a kai me suka amfana da shi gwanda mutum ya yi abin da ya san zai amfane shi amfani zuwa matukar aka haifi yaro ya zama na bai da amfani a cikin al'umma kaga akwai matsala sannan iyaye su kansu kuma su jawo hankalin yayayensu su sa yayayensu akan abin da ya cancanta su gyara tarbiyyarsu domin wannan abin yakan faru ne daga tarbiyya da babu a cikin gidajenmu
yawa to masu sauraron mu da kallon mu daga nan ɗaki ne ɗaukar shirye-shirye na sashen Hausa na muryar Amurka kuma a cikin wannan shiri ne yau da gobe muke godewa shi barista Abubakar Kurawa da muke tare da shi wanda yake hannun dama na sai kuma shi comrade Ali Waziri mun gode kwarai watakila masu kallon mu da sauraron mu wani lokacin zamu dauko darasin da ya shafi yadda matasa in su kan suna murna wani ya ci zabe sai su yi tsalle su kunduma a cikin kwata su wanka ma yanzu a cikin kwata wani wata hanya ce ta nuna mutum yayi farin ciki a zakanin matasan Najeriya saboda haka mun ga kuma masu tafiya kuma kafa su tako su yi ta tafiya ina ga akwai wayanda suke cewa ya kamata duk wanda aka ce zai waka ya ce a'a kai zaman ka kawai garin ku na gode kwarai da gaske
lalle kan zarau ya za a ce wai dan kai nasara a wani abu a ce za a maka wanka da kwata
gaskiya kan
To masu sauraron mu a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Nick Ivanov tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Zahra Aminu Fage.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.
Muryar Amurka yau ta canza.